الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا إخوان مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka, masallaci da ke daura da gidan Alhaji Sale Mai Nangi a nan unguwa ta Abuba Shango a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam, littafin babban malami Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini. Idan masu bibiya ba su manta ba, malam ya karanta mana Kitabul Aiman wal Nuzul, littafin alƙawari da kuma bakanci. Wannan gaba mun zo ƙarshenta a makon da ya gabata. Yau za mu tashi bab an-nazr, babin da zai magana game da bakanci. Yau kuma muna yin Lahadi ne, wanda ya daidai da 15 ga watan ɗayan Musulunci, watan Al-Muharram, hijira yau na da shekara 1446, ya yi daidai kuma da 21 ga watan 7 na miladiya 2024. Wannan kuma shi ne darasinmu na 46 a wannan littafi, insha Allah. Karatun iya nan a shafi na 80 daidai. Malik ke cewa babu an-nadhr, babi zai magana game da bakanci. Abinda ake nufi da bakanci da Hausa shi ne ka nemi wani abu a gun Allah, kuma kai alƙawarin idan Allah ya baka abin za ka yi wani abu. Wannan shi ne an-nadhr, ko bakanci. Misali, ɗalibi ne ga jarabawa gaban shi, ya ce Allah har in ka amince na haye wannan jarabawan duka ba matsala, to na yi alƙawarin zan yi azumi kaza, ko zan yi sadaka da abu kaza, ko zan yi salloli na fila raka'a kaza, ko zan karanta alƙur'ani izifi kaza ko sauka kaza. To duk abin da ka eba wa kanka bisa sharaɗin in Allah ya biya maka wata buƙata, to shi ake nufi da an-nadhr, ko bakanci. Ana fahimta? Qur'ani ya zo da wannan kalma da yake yufuna bin-nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, cikin suratul Insan. Bayan Allah na ƙwarai suna cika an-nadhr, bakanci da suka yi, in sun yi bakanci suna cikawa. Duk abin da suka ce Allah in kai mana kaza za mu yi abu kaza, to in Allah ya musu suna yi, ba sa sabawa ko ba sa kare alƙawari. Wannan shi ne an-nadhr. To babin zai yi magana game da shi an-nadhr, yaya magabata suka yi idan sun yi bakanci game da wani abu kuma Allah ya ba su wannan abu. In mai neman haihuwa ne, Allah in ka ban haihuwa zan yi abu kaza na ibada, to idan Allah ya baka wannan haihuwa ko ya baki, to wajibi ne abin da ka eba wa kanka ko ka eba wa kanki hikin gabatar da wani abu na ibada. Ko Allah in ka sa wannan haji mai zuwa aka yi da ni, to Allah ne kuma zan yi ma nau'in abu kaza na ibada. Ko Allah in ka sa abin nan kaza ya faɗo kaina ko na samu, to ga irin abin da zan yi. In dai kai wa kanka wannan alƙawari, to wajibi ne sai ka shiga ci, har in Allah ya biya ma da wannan bukata din. Ko malamai suke cewa mutum ko ya mutu, in dai magadansa sun sani, to sun biya masa. In azumi ne sai sun masa. In wani abu ne na nau'in sadaka da kuɗi ko gina wani abu, kuma Allah ya yi masa kafin ya mutu, magada sun sani, to dole sai sun yi masa. Ana fahimta? To wannan shine an-nadhr. Malik ya cewa an Umar bin al-Khattab hadisi na farko a babin kuma na 383 a littafin Malik yace Umar dan Khattab kale yace qultu ya rasulullah Umar dan Khattab yace nace ya rasulullah inni kuntu nazartu fil jahiliya ni na kasance nayi bakance a lokacin jahiliya ma'ana cin kafin ya musulunci kenan an a'tiki fa layla wa fi riwaya yawman yace nayi alƙawari wa nayi alƙawari zan yi itikafi nayi ni daya ko dare daya fil masjidil haram a dakin Allah mai alfarma a Ka'aba kenan kun ga ashe tun kafin zuwan musulunci Quraishawa a wancan lokacin suna girmama Ka'aba domin kusan ita ce ma abin alfaharin su suna alfahari da Ka'aba tun lokacin ma kafin su musulunci da yawa to Umar dan Khattab yace kafin da musulunta nayi alƙawari zan yi itikafi na wuni guda a Ka'aba ma'ana zan kebance kaina niki zuwa ko ina a wannan yinin nayi ta abin da ya kamata a irin bautar da yake a wancan lokaci kala to bayan ya musulunta sai yake faɗa manzon Allah labari kuma a lokacin bai yi ba din har kuma ya musulunta da yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace masa fa'au fi bi nadhik Umar ka je ka cika alƙawarinka ma'ana ka cika bakancen da kai tun lokacin jahiliya to lalle ilallah ka je ka cika shi yanzu kun ga ashe ko lokacin jahiliya mutun yayi bakance har inda mai kyau ne bai saba wa musulunci ba to idan aka musuluntan ko ya musuluntan to wajibi sai ya cika wannan alƙawari din Umar dan Khattab yayi bakance tun lokacin jahiliya amma bakancen shari'a ta duba ta ga mai kyau ne ba haramun bane amma da Umar bakancen aikata haramun yayi to manzon Allah ba zai bashi umarni ya cika shi ba ana fahimta amma da yake abin da ya halal ne itikafi a masallaci abu ne mai kyau hasali ma siffa ce da bayin Allah na kwarai to sai manzon Allah ya ce fa aufi bi nadri Umar ka je ka cika wannan bakance naka hadisi na gaba daga Abdullah ibn Umar din daga Abdullah dan Umar dan Khattab Allah ya kare da su ani nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu naha anin nadr manzon Allah yayi ma hani game da bakance din ya ce ba duk abi bane ya taso ma za ka yi bakance kai dai kana roƙon Allah kuma ka ci gaba da yi wa Allah da'a a kowane lokaci ana fahimta domin hadari ne ka yi bakance kuma baka cika shi ba yasa ma'aikin Allah yake cewa ku daina yi wa kanku bakance wa qala har ma ya ci gaba da cewa innahu la ya'ti bi khair wani lokacin bakancen baya zuwa da alkhairi idan kai din Allah kuma ya biya ma buƙatar to wa'ansu da yawa ba sa cikawa ana ganewa wa'ansu da yawa ba sa cika wannan bakance din ba sa cikawa la ya'ti bi khair ma'aikin Allah yake cewa bakance da yawa baya zuwa da alkhairi har ma ya ci gaba da cewa wa inna ma yustakhruju bihi min albaqid shi bakance a galibiya to iya aiki ne na maruwata ma'ana duk irin ni'imar da Allah ya ma wanda Qur'ani yana faɗa mana Allah yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da zaka zauna ka dinga kidayen ni'imomin da ubangiji ya ma to Allah ya ce baka isa ka kirge su ba ba za su iya kantuwa to amma ka dau wata buƙatar ka ba mamaki ma kai ne kadai kake ganin ta mai kyau ce shi Allah a ilimin sa na gaibi ba ta da kyau kuma ka ce har in Allah ya biya maka wannan buƙatar sai ya biya ma samanan zaka yi aikin da'a kaza ana fahimta yasa manzon Allah ya ce a galibiya ba kance iya fita ne daga wajen mutane maruwata ma'ana kai ba za ka yi wa Allah da'a ba har sai ya biya ma buƙata in bai biya ma buƙatar ba kenan ba za ka yi masa ba ana fahimtar wannan yasa ma'aikin Allah ke cewa da yawa baya zuwa da alkhairi kai dai kai addu'a abinda kake nema idan alkhairi ne Allah ya baka shi idan kuma ba alkhairi bane Allah ya canja ma ya mafi alkhairi kuma yi wa Allah da'a a kowane lokaci za ka yi masa ba wai sai ya biya ma buƙata ba to wannan aikin ya fi kyau ga masu imani kuma abinda kake nema akwai yiwuwar Allah ya baka kuma bai zama alkhairin ba. Da yawa ana yi. Allah yake cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah ya ce an wajabta ku fita yaki amma hakan ba kwa so a ranku, kuna kyamar fita yaki. Haka Allah yake faɗa wa an so daga cikin sahabbai, sai yake cewa to da yawa za ku kyamaci abu ku ce ba kwa san su a ranku, to abin ya zama alkhairi gare ku. Saboda dama kuma za ku so abu a ranku, ku so hi son mutuwa, sai ma ai sai Allah kuma yake ce abin kuma sharri ne a gare ku. Domin Allah shi ne ya alamu wa antum la ta'lamu, Allah shi ne ya san komai ku ba ku sani ba. Ana fahimta? Kuma akwai abin da za ka yi wanda ko ka ce Allah ya yi ma, ko baka ce Allah ya yi man ba, Allah zai yi ma. Yanzu ka ɗauki istighfari, ko kana da bukata ko ba ka da bukata, ka ɗauka kanka lazimin wani adadi na istighfari a kullum. Ko bayan asuba, ko bayan magrib, ko dare, ka ce na yi alkawarin cewa kullum sai na yi istighfari adadi kaza, wannan lazim na ɗaukawa kaina. Ko kwaya goma ne, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mallazimal istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhikin makharaja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allahu min haythu la yahtasib. In kana istighfari karka ce Allah imin ko Allah karkai ka tarire da kaza, to manzon Allah ya ce wannan abubuwa Allah yayi ma alƙawarin sai ya masu. Dukkan kunci da ka shiga ciki in dai ka lazimci istighfari, to manzon Allah yake cewa Allah zai kama mafita, dukkan matsi Allah zai yayi ma wannan kuncin, sannan kuma Allah zai ma arziki ta inda baka zato. In dai ka dawwami istighfari ko baka roki Allah komai ba. Ga irin su subhanallah walhamdulillah, ga irin su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ka dawwami wannan. Ga yawan maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakil, wannan ko ka roki Allah ko baka roka ba, to Allah zai yi ma. Ga yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga kalmar shahada la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, a ce kullun karki wani adadi kana yi, to za ka ga wani abin ma kafin ka daga hannu ka ce Allah ya yi min wallahi zai yi mashi. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa ba kan ce baya zuwa da alkhairi, domin Allah zai iya yi ma, kuma sannan ka kiwa Allah abinda kai wa alƙawarin, abinda kai alƙawarin za ka yi wa Allah din. Sannan kuma yake cewa a galibiya ba kan ce iya zuwa ne daga mutane wanda suke da ruwa, har su ce ba za su yi wa Allah aikin da'a ba sai ya musu abu kaza, to wannan alama ce ta marwata. Ina fata fahimta. A hadisi na gaba daga Uqba bin Amir, Uqba bin Amir radiyallahu anhu qala, Allah ya kara yadda da shi, yace qala nazartu ukuti an tamshi ila baitin lahil haram hafiya, yar uwata in ji Uqba bin Amir ta yi bakance za ta taka tun daga inda take ta je ɗakin Allah mai alfarma, amma da ƙafa ba ta kalmi, shi ne hafiya ɗin, tafiyan ƙafa amma ba ta kalmi, ta yi alƙawarin za ta je ɗakin Ka'aba. Sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa amarani an astabti laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai take ce amma Uqba ka tambaya min manzon Allah ga alƙawarin da ne, nayi alƙawarin zan je Ka'aba amma ba ta kalmi a kafata. Ana fahimta? Sai Uqba bin Amir ya tambayi manzon Allah fastabtaituhu, sai na je na mai fatawa, faqala, sai manzon Allah ya ce litamshi walitarkab, ta je ta tafi ɗakin Ka'abin amma ta hau abin hawa, makar ma ta faɗa ba.
ta samu abin hawa ta hau ta je ɗakin Ka'abar wannan bakancin ya cika a haka ma'ana ashe musulunci in kai bakance kuma cikin bakancin akwai cutarwarka ko lafiyarka to sai hana ka wannan abu sai kama mafi sauki ka aikata ana fahimta sai yace cika alƙawarinki na zuwa ɗakin Allah amma ki hau abin hawanki je a kansa kar ma ki je a kafa ballanta na ma ki tafi ba takalmi ana fahimta hadisi na gaba daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da su annahu qala Abdullahi dan Abbas yake cewa istafta Sa'ad bin Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Ubadah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi nazarin kana ala ummihi mahaifiyarsa mahaifiyar Sa'ad bin Ubadah tayi bakanci an gane ko tayi wani bakanci amma kafin ta cika bakancin Allah ya karbi rayuwarta tuwfiyat qabla an taqtarihi Allah ya karbi ranta kafin ta cika wannan bakanci da tayi wa Allah sai danta Sa'ad bin Ubadah sai je yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mamata ta yi bakanci ya Rasulullah amma bata cika ba kuma gashi Allah ya karbi rayuwarta sai manzon Allah zai bashi fatawa fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da Sa'ad bin Ubadah faqbihi anha ka je ka cika wannan bakanci a madadinta ya Sa'ad an fahimta sai ya ce dan ta je yi wannan bakancin a madadinta kun ga ashe idan kai bakanci Allah ya karbi rayuwanka to magadanka za su zai cika wannan bakanci din kamar yadda Sa'ad bin Ubadah ya tambayi manzon Allah game da mahaifiyarsa ta yi bakance kuma ta ware su kafin lokacin cikawa yayi sai ya ce ka je ka yi wannan bakancin a madadin mahaifiyarka ana fahimta hadisi na gaba daga Ka'ab bin Malik babban sahabi Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu Allah ya kare ya da shi kale shi qultu ya rasulullah Ka'ab bin Malik yace nace ya ma'aikin Allah inna min taubati an aqli'a min mali sadaqa ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abin da ya faru ya faru Ka'ab bin Malik da shi da wasu ƴan uwansa guda biyu da mirara suka izuwa yakin Tabuka kuma lafiyarsu galau isa tana nan a cikin littafin Radu Salih a kuma manzon Allah da ya dawo sai suka faɗa mai gaskiya suka ce wallahi Ka'ab ya ce wallahi manzon Allah ban taɓa samun lokacin da nake da lafiya ba kuma da wadatar abin hawa da abin da zan bar wa iyalina fiye da wannan lokacin haka kawai ya saba bi ka yaki ba sai manzon Allah ya ce to je ka har sai Allah ya yi hukunci akan ku ana fahimta sai Allah ya yi wa manzon Allah wahayin cewa ƙaurace musu daga yin magana kar wanda ya ƙara musu magana ko sallama su kai kar ku amsa haka Ka'ab bin Malik suka zauna tsawon kwana 50 ba wanda yake musu magana domin manzon Allah ya ce ga abin da Allah ya ce a musu ana fahimta da kwana na 50 ya cika sai Allah ya sake wa manzon Allah wahayi cewa duk iyalansu ƙaurace su koma gidajen iyayensu duk iyalansu ƙaurace musu koma gidan iyayensu Ka'ab dan Malik suka ce wa zaqat alaihimul ard bima rahubat duk fadin ƙasa sai da ta musu kunci domin irin yanayin da suka shiga ko dan uwansa ne fa in yace salamu alaikum wallahi ba zai amsa ba domin haka ka duba yadda sahabbai suke wa manzon Allah biyayya akwai wani dan uwansa ne ya mai sallama bai amsa ba sai amma ka san ni musulmi ne sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam musulunci ma Allah ne da manzo suka sani ba musulmi ba yanzu ko kai musulmi ne ko ba musulmi ba suka shiga kuncin rayuwa ku duba yadda Allah yake punishing din mutane yaki za a ji suka ƙi fita kuma ba uzuri Allah ya riga irin abin da zo a musu sun shiga hali mai kunci ba wanda yake kula su ba wanda yake musu magana to Ka'ab bin Malik sai ya ce har in Allah ya karbi tubana aka yafe min mu'amalar mu ta dawo da kamar da da mutane to ni na yi alƙawarin tuttukiya ta zan yi sadaka da ita ana fahimta to wannan iya cikin bakance da Ka'ab ne yace har in Allah ya karbi tubana yace a dawo a ci gaba da mu'amala da mu to ni kam duk abin da Allah ya mallaka mu wallahi zan yi sadaka da shi ana fahimta wannan to lokacin da Allah ta'ala ya karbi tuban su yace ya yafi a dawo a ci gaba da mu'amala da su ana fahimta sai Ka'ab yake cewa ya rasulullah iya daga cikin sharadin da na sawa kaina har in Allah ya karbi tubana an akla min mali sadaqa ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ni fa lokacin da kunci yayi kunci nayi wani alkawari wa Allah a zuciyata yace duk ran da Allah ya yafe mu ne yace a dawo a ci gaba da mu'amala da mu to nayi alƙawarin duk abin da Allah ya banna dukiya wallahi zan yi sadaka da shi Rasulullah Ka'ab bin Malik ya faɗa wa manzon Allah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da Ka'ab amsik alayka ba'da malika fa huwa khairul lak Ka'ab in sadaka zaka yi da wani abu a dukiyar ka ba hana ka ba amma ka ɗebi wani abu daga cikin dukiyar ka riƙe kar ka ba dukiyar ka gaba ɗaya hakan alkhairi ne gare ka an fahimta kun ga ashe mutum ya ɗebe dukiyar sa kaf ya ce ya bayar sadaka to wani abu ne wanda manzon Allah anan ne bai bada goyon bayan an yi haka ba yace ka ɗau wani abu ka bayar ba laifi bane amma ka riƙe wani abu a gunka wa khairul lak kun ga majallar musulunci ko da kayi bakancan har in dai akwai cutarwa a jikinka ko a rayuwarka to musuluncin ba zai bari kai ba sai ya hana ka sai kai abin da bai kai shi ba kun kamar waccan mata yar uwar Sa'ad bin Ubada tace za ta je har ɗakin Allah da kafa ba ta kalmi sai manzon Allah ya ce a'a ta hau abin hawa ta ji zancen tafiya a kafa ko ba ta kalmi ma ta aji nan ma ya ce Ka'ab ka ɗau dukiyar ka duka ka bayar ma batta wannan ba ta taso ba ka riƙe wani abu daga dukiyar ka fa wa khairul lak haka shi ya fa alkhairi gare ka ana fahimtar wannan wannan shine karshen hadisai da malai ya kawo game da annadhr bakanci mun je jiyan da ake yin sa mun ji kuma irin matsayin sa a shari'a ko mun ji irin yanda yake da ƙarfi akan wanda ya shi koda ya mutu sai a yi masa yasa malamai suke cewa kusan shi ne abin ma da malamai gaba ɗaya babu saɓani har idan mutum ana bin sa bashin azumin bakanci to sai an yi masa wannan ba saɓani a gun malamai ya yi bakancin zai wa Allah azumi uku ko biyar ko goma don wani abu da Allah ya bashi kuma bai yi azumin bai yi mutum to ya masa wani azumi ana fahimta amma kamar azumin Ramadan wannan malamai sun samu saɓani na ba da fatawa sun ce ba za a yi masa ba har sai dai in yayi wasiya ya ce to kuma ga dana ko da na mutu azumin nan da ban cika na yi wato a cika mun to har in dai ya furta a bakin sa za a yi masa amma in bai furta da bakin sa ba azumin Ramadan magana mafi inganci mafi shara ba za a yi masa ba amma azumin bakance kaulan wahidan za a yi masa wani yayi bakancin azumi 30 ya ebo wa kansa misali kuma bai yi ko ɗaya bai mutu to yayansa da magadan sai su yi masa shi ana ganewa to wannan shine abin da malai ya kawo daga ma da bakance kuma abu na gaba wani abu da zamu ƙara fahimta cewa duk wanda yayi bakance akan saban Allah to shari'a ba za ta bai dama ya cika ba in kai bakance kan abin da zai cutar da kai ko lafiyar ka ko dukiyar ka to sai ma'aikin Allah ya datse ma cutarwar sai ka je kai wanda bai da cutarwa duk mun fahimta a cikin wannan hadisi Allah ya samu dace babi na gaba babul qada babi na hukunci nazartarwa hadisi na farko a babin kuma na 388 a cikin littafin an Aisha radiyallahu anha qalat daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kara yadda da ita tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu duk wanda ya kirkiro yazo da wani sabon abu fil a cikin wannan al'amari namu ma'ana a cikin wannan addini namu na musulunci ko ma laysa minhu abinda babu shi a cikin addini ka kirkiro daga baya ka kawo shi kuma ka ce addini ne to sai manzon Allah ya ce fa huwa raddun za a mayarwa da mishi kayan sai Allah ba zai karba ba ana fahimta kaga wannan hadisi karara iya magana game da hadarin bid'a da kuma irin aikin banza da masu bid'a suke in je bid'ar ce ko da an shekara dubu ana yin ta to manzon Allah ya ce Allah ba zai karbe ta ba ana fahimta fa huwa raddun am mayarwa da me ita kayan sa Allah baya su shi yasa Imam Malik Allah ya masa rahama yake cewa ita bid'a wani abu ne da yake kama da addini ko ba addinin bane shay'un yushbihu bid-dini wa laysa bid-din yayi kama da addini wajen yanda ake ko abin da ake karanta ko gun da ake taruwa amma ba addini bane ta yaya zama ba addini ba domin babu qala Allah babu qala rasul a ciki ba aikin sa bai a ciki shi yasa bai zama addini ba ana fahimta tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina randa Allah ya saukar da wannan aya addini ya shiga ba abun da ake bukata a gunka ko a guna me ake bukata gare mu bi shi yasa Allah ta'ala yake fada duniyar musulunci cewa tsakaninku da ma'aikin Allah har in dai kuna sona da gaske to manzo na bin su za ku yi qul in kuntum tuhibbuna Allah sai manzon Allah ya ce Allah ya ce fattabi'uni ku bi ni idan kun bi manzon Allah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum sai Allah ya soku sannan kuma ya gafarta muku dhunubanku manzon Allah bi ake yi ba kirkiro wani abu ake ba a bi ake yi ana fahimtar wannan shi yasa shekara 13 da manzon Allah yayi a Makka da shekara 10 da yayi a Madina shekara 23 na annabta na wahayi na risala to duk abin da ka cigita kaleka wanda bai cikin shekaru 23 nan kuma an ce addini ne karbar shi to mi su wannan abin da aka yi tsawon shekaru 23 ka samu ma ka cimma musu balantana ka zo kalin wani abu da aka yi bayan wannan lokacin ya wuce sahabbai na kusa irin su Abubakar Umar Usman Ali sun fi kowa tsoron kawo wani ba addini abinda manzon Allah bai barci a cikin addinin ba misali da zai fitowa kowa fili lokacin da manzon Allah ya wafati Qur'ani ba a hade yake ba kofin Qur'ani kamar yanda yake a hannun mu a yanzu lokacin manzon Allah ba Qur'ani wani yankin sa iya rubuci a bishiya wani iya rubuci a dutsuna wani iya rubuci a fatun raƙumi haka da aka yanka kirgi haka Qur'ani yake iya gurabe daban-daban amma ba shi complete guda da manzon Allah ya wafati lokacin Abubakar radiyallahu anhu akai wani yaki sai aka kashe mahadatan Qur'ani masu yawa yake sai Umar ya zo masa da shawara yace ya khalifati rasulullah ya khalifa manzon Allah sallallahu alaihi ga shawara ina ganin mu tattara Qur'ani a gude mana wanda koda wata bukata ta taso za mu koma gare shi tunda ana kashe mahaddata wa'ansu ayoyin da suka haddace to ba wanda suka haddace irin su da yawa a shawarce a matsayin ka na shugaba jagora ina ba da shawara a tattara Qur'ani a gude karan farko sai Abubakar ya ce wallahi bazan yi abin da manzon Allah bai ba manzon Allah bai tattara Qur'ani a gu ɗaya ba saboda ka ni ma bazan yi ba karan farko bai karbo wannan shawara ba Umar ya sake dawowa a wani lokaci ya bashi wannan shawara ya sake dawowa to har sai da Allah ya haskaka wa Abubakar manufar Umar ya gane sannan ya ce to ya yadda a zo a halin Qur'ani an bai jinna kun ga wannan su ne suka fi kowa tsoron kirkiro wani ba addini wanda manzon Allah ne ba. To ku duba yanzu abubuwa da yawa suka rikice, aka cinkuso abubuwa da yawa a cikin addini ne ko babu su. Kuma in kace ba addini bane kuma kai ne za a ce baka san manzon Allah, ko kuma kai ne za a ce baka san musulunci. Kuma asalin maganar shi ne wanda ya kirkiro wani abu kuma ya ce addini ne ba addini bane. To Imamu Malik Allah ya masa rahama yake cewa matsayinsa iya zargin manzon Allah ya koyi wani abu a risala da Allah ya bashi, shi ne matsayinsa. Mana manittaja bid'atan, Imamu Malik yace duk wanda ya kirkiro wata bid'a a addini, fayara annaha hasana, kuma har yake ganin wannan bid'ar abu ne mai kyau ayi iya ta bada ballansa da umari ayi, to yace faqad za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khana fi risala, yace abin da yake rayawa a zuciyarsa shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya koyi wani abu a manzanci bai fada ba. Ana fahimta wannan shine abin da Imam Malik ya fada, saboda ka wajibi ne ya yan uwa mu kula da wannan wani hadari kuma na bid'a wanda sai an je lahira wannan hadarin yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda zai je aljanna zai shiga aljanna, Allah ya sa da mu a ciki, za a sawa manzon Allah a tafkin Al-Kausara, wani ruwa ne sai an je an sha an yi wanka sannan za a shiga aljanna. Shine kyautar da Allah ya manzo Allah inna a'tainaka al-kausar, wani kogin ruwa ne a lahira Allah zai wa manzon Allah kyautarsa. Duk al'ummar sahi sun je sun sha wannan ruwa, ga mala'iku a gun. To sai ma'aikin Allah ya ga mala'iku suna korar ruwansu a gun, suna korar su, sai manzon Allah ke cewa mala'iku ha'ula'i ummati ha'ula'i ummati, ya mala'iku waɗancan fa da kuke kora su ma al'ummata ne ba, al'ummata ne, mutane na ne. Sai suke cewa ya rasulullah qad baddalu ba'daka wa ghayyaru, bayan ka koma ga Allah ka bar su to sun jirkita addinin sun caccanja shi da wani abu. An fahimci wannan? To sai manzon Allah ke cewa fasuhuqan, ku kore su, kore su ba ni ba su. Bid'a tana jawo mutum wannan, saboda kamu kiyaye bid'a kullum mu dinga yin abin da ya tabbata akwai dalili a kansa. Manzon Allah ya yi, ya faɗi a yi, sahabbai sun yi, sun ce a yi, to wannan baka da matsala wajen aikata shi. Ana fahimta? Nana Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kirkiro wani abu cikin addini wanda kuma baya cikin addini a asali fa huwa raddun, an mayarwa da mishi Allah ba zai karba ba. Wa fi lafzin, a wani lafazi, man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna, wanda babu umarnin mu ciki, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, shi ma za a mayarwa da mishi kai shi. Hadisi na gaba daga yadda ita ummul mu'minin Aisha Allah ya kare da ita, qala, take cewa dakhalat hind bintu utba imra'atu abi sufyan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akwai Hindu bintu Utba matar Abu Sufyan ta shigo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa kala ta ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, inna aba sufyan rajulun shahihun, ta kawo karin mijinta kenan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya rasulullah, Abu Sufyan mutum ne mai kauro, mutum ne mai rowa. Ana fahimta? Mutum ne mai kauro, ta kawo manzon Allah korafin mijinta, la yutini minan nafaqa, idan ya tahi ba mu abinci baya ba mu abin da ma ya kafi ni wa ya kafi baniya, baya ba mu abincin da zai ishe mu kuma ya ishi iyali yayana, idan ya tashi ba da abinci koro yake kuma gashi da dukiya, bai ba mu abin da za mu koshi ya rasulullah. Ana fahimta? Illa ma akhadha min malihi bi ghairi ilmihi, har in ina so mu koshi shi na je na dan wani abu a wannan kayan abincin nasa bai sani ba, amma dan abin da yake ba mu baya kosar da mu. Kuna fahimta? Ta kaiwa manzon Allah korafin shi, sai dai abin da dauka bai sani ba, sai na hada da wanda ya ba mu ci mu koshi, fa hal alayya fi zalika min juna to manzo Allah hakan da nake akwai laifi a kaina zunubi nake ina aikata laifi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce da Hind binti Utba Allah ya kare da ita khuzi min malihi bil ma'ruf ke ɗebi abin da kika ga dama cikin dukiyarsa ko bai sani ba in dai abinci za ku ci amma bil ma'ruf karki albazaranci ki ɗebi iya iya irin irin iban da shari'a ta sani ma'aike ce ma ya kafi ki waye kafi bane ki ki ɗebi abin da zaki ce ishe ki dake da yayinki ko da bai sani ba an fahimta Allah sa mata suna jin mu a shine gaskiyar magana ma har in mai gida iya miki kaurin abinci kuma kin san iya da akwai to manzon Allah ya ce in kin iba dan ku ci ku sha ke da ƴaƴanki ku koshi ba da biki kai ba ko da bai sani ba ki iba ki almubazaranci shine laifi ki iba ki kyautar shine laifi ki iba ki bayar bai sani ba shine laifi amma dan ci a cikin ki ke da ƴaƴanki ku koshi wannan ba laifi kai ba an bai jona wannan manzon Allah ne ba da wannan fatawar saboda haka ku gane cewa ciyar da iyali a gun magidanci dole ne dole ne dole ne dole ne ba lallashin shi ake ba har in kai irin Abu Sufyan ne ga dukiyar amma da kauro kullum baka biyo iyalinka abinda za su koci kuma ga dukiyar Allah ya baka to dan ta ebi wani abu ta hada da abin da ka baki ta koshi da ayyan da sun koshi wallahi ba ta sabi Allah ba kuma ba wata shari'a da Allah zai muku a gaban su a gobe alkiyama daidai ce ana ganewa saboda sai ku ci gaba da wadata iyalin ku da abin da za su koshi kar ma aje a game da irin wannan ita dukiyar ma in baka ci da iyalin ka sun wadata ba mai amfani da ita zaka tabbata ita kabari ne ana zuwa da dukiya kabari ba tafiya da ita me zaka yi da ita ai duk abin da Allah ya ma a duniya na dukiya to ya so ne ka huta da kai da iyalanka ka rayu cikin nutsuwa ka samu damar bauta wa Allah to me amfanin kana dukiya ma iyalanka da yinwa a jikin su me amfanin dukiyar su ba ta da amfani saboda irin wannan ya kamata a gane da yawa za ku ji mata suna korafin magidantan su ba su musu abin da ya kamata ki zai fita ya je ya ci kaza ya sha kaza ya sha kaza amma ka bar ta a gida a gaskiya ne baiwar Allah ba inda take zuwa ka bar ta daga masara sai shinkafa da wake ba komai shikenan eh ku ga go to wannan ne gaskiyar magana saboda ka gaskiya wajibi ne a ji tsoron Allah game da iyalan mu ƙara ji tsoron Allah shi yasa ma'aikin Allah yake cewa wani sahabi ya zo ya tambaye shi ma haqqa imra'ati ahaduna alaina manzon Allah mai haƙƙin matar ɗaya mu a kansa sai ce tuɗi imuha iza qaimta wa takusuwa iza tasaita wala tadribul wajha wala tuqabbah haƙƙin matarka ne duk lokacin da ka ci abinci ka ci da ita duk lokacin da ka sha wani abin sha ka sha da ita duk lokacin da ka yi tufa ka tufa da ita karka bige ta a fiska in wata dan sabani ya same ku da ita sannan kuma karka wulakanta ta karka aibata ta da haƙƙin mace ne a musulunci akan miji ya kiyaye mata wannan amma idan wani abu ne wansa ka yi faru an gaishe ka wani taro ne ko wani abokin ka ya ja ka wani gu kuka je gidansa ko kai ga guncin abinci ka ci abincin da bai za a ci a gidanka ba wannan ba ladabi bane bayan da zaka yi amma na kan da kake ci ko da lokacin ka bai baka dama ka tsaya ka ci abinci a gidanka to kar ka ci abincin da ya fi na gidanka daraja idan ka fita a kuna ji ai shari'a nake karanta mana in zaka ci plate na naira 3000 a waje to ya zamto darajar abincin da matar ka za ta ci zai kai naira 3000 ko zai kusa da haka ne ba a ce dole in ma baka da time sai ka tsaya ta girka ka ci ba shari'a ba ta kallafa ma wannan ba amma ya zamto darajar abin da zaka ci a waje da abin da ka bar musu ɗaya ne in kai wannan baka da matsala ka tafi daga kawai eh to amma lalle ilallah da yawa ana higa haƙƙin mata a wannan karon gaskiya zaka bar musu da ita da ƴaƴanta hudu uku hudu biyar duk abin da ka barin bai farabin abin da zaka ci a waje ba bai farabin darajar abin da zaka ci a waje ba amma su rai biyar rai shida ka bar su a rabin darajar abin da zaka ci a waje wannan ba daidai bane ba adalci bane wani sai yi dinki sau biyar sau shida sau goma bai wa matarsa kuma iya da hali wani duk wata sai yayi dinki wani wata biyu sai yayi dinki amma ita sai azumi sai ramadan sai ramadan in ka kaita yayi dinki wani yayin ta ne ai ko mata ko wata dibara ta ita mata ta sai amma kai dai kam sai shekara shekara wannan ba daidai bane ba adalci bane manzo Allah ya ce in kai tifa kai mata in kai kaza kai mata shine daidai shine adalci kuma za ka samu karfin gwiwa sajo katibi kuma Allah zai kallafa mata mai biyayya dan dole din namijin da bai zalantar iyalinsa wallahi sai Allah ya hore masa ita wallahi in ya sado ka ko iyalan ko bayanan ba za tsallaka ba ai kai ma ka sauki haƙin Allah akan ta sai Allah ya kirsa sa ta tafi ka dan dole amma an ka mata wayo ita ma za ta ma wayo a shi ne gaskiyar magana wannan Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisi kwarai da gaske ya kamata mata su ji su fahimce shi har in mijinki baya baki abin da zaki koshi musamman a wannan zaman ana ta koke koken babu babu amma wasu suna da akwai duk da babu wasu masu shine gaskiya alhamdulillah har in ya fake da wannan tunubiyar yake gasa miki yunwa kuma kin san iya da akwai wallahi dan kin iba kin ƙara kin koshi baki laifi ba manzon Allah ya ce baki laifi ba amma ki iba karki alumbazaranci karki bayar bai sani ba karki kyautar bai sani ba karki yi waye bai sani bi amma dan ci da kira yanki ba laifi bane ko zima ya kafi ki waye kafi bane ki bilma abu ki eba abin da zai miki da ke da yayanki amma cikin irin abin da shari'a ta sani karki alumbazaranci in ki wannan baki laifi ba an ummu salama daga ummu salama Allah ya kare da ita anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'a jablati khasmi bi babi hujratihi fa kharaja ilayhim fa qala manzan Allah ya ji husumar wa ansu iya cikin gida yake jiyo su a bayan gida suna ta hayaniya suna husuma fa kharaja ilayhim sai ya fito zai same su fa qala yake cewa ala inna ma ana bashar mislu manzan Allah ya ce ku tsaya ku saurara fa ni ba mutum ne dan uwanku ba a halitta da yanayi ni ma mutum ne game da kuke mutane ana fahimta wa inna ma ya'tini al-khasmu akwai lokacin da wata rigima za a kawo ta gabana inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala'alla ba'dukum an yakuna ablag min ba'd akwai yiwar daya yafi daya iya magana da isar da sako da wuri masu rigima akwai yiwar daya yafi daya zakin baki da kuma kokarin bawa kansa gaskiya manzon Allah ce in haka ta faru fa ahsibu annahu sadiq yamin zakin baki an dau gaskiya na bahi zato na shine mai gaskiya fa aqdalahu kuma na mai hukunci da aka din fa man qadaitu lahu bi haqqi muslimin manzon Allah ce in kai zakin baki baka da gaskiya aka dau wani haqqin musulmi aka baka dan zakin bakinka to ka ji abin da manzon Allah ya ce fa inna ma hiya qit'a min nar to wani yankin wuta aka yanko aka baka fali yahmilha aw yazarha ko ka karba ko ka barshi ko da ko tunani ana samu wannan kai ne mai gaskiya amma ba kai ne zaka izar da sakon an fahimta wancan shine mara gaskiya amma ya san yanda zai kalmasa maganar ya fada kuma a yaddade shi har in dai kai ka sani a ranka baka da gaskiya zakin bakinka da iya canja maganar ka ne yasa aka dau gaskiyan aka baka to manzon Allah ya ce albishirin ka wuta aka yin kuwa ka baka ko ka karba ko ka bari wannan kuma shi wanda ya hukunci bai da laifi tunda shi a fahimtar sa gaskiya ce ta bayyana a gare shi amma kai da ka san hakan to ga irin hukuncin ga manzon Allah kuma hatta matan mutum daya ko su biyu ne ana samun wannan ko da sun yi wata husuma baka nan ka zo to akwai wata wanda ta faɗe iya magana akwai yiwuwar ita ce ba ta da gaskiyar amma ta kalan na ɗaya kace dinga ma kaza har kai kan ma fahimci kamar ita ce mai gaskiya ka dau gaskiyar ka bata ita ko mai gaskiyar a hukunta ta da rahin gaskiya kai baka sani ba in baka sani ba baka da laifi amma ita da tazo ta canja maganar har aka hukunta yar uwarta a matsayin mara gaskiya kuma ita ce mai gaskiya to manzon Allah yace lalle ilalla taji ta karaji wata aka yanko aka bata ko namiji ne ko mace ce ko a kotu ne ko a gaban mai gida ne ko a gaban waye in dai irin wannan husuma ta hada mutane ɗaya ɗaya zakin baki aka dau gaskiyar mai gaskiya aka bashi kuma shine makareci to ma'aiki ya ce a masa albishir wuta aka yanko aka bashi ko ya sa hannu ya karba ko ya bata hadisi na gaba daga Abdurrahman bin Abi Bakar radiyallahu anhu Abdurrahman bin Abi Bakar in Allah ta'ala ya kare da shi قال لك كنت أبي أو كتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر أبي بكر يعني عبد الرحمن بن أبي بكر يك تشوا كتب أبي ما هي فينا يا ربوتا أو كتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر كوشين يا ربوتا ونزق وزواج ننسى da ake ce masa Ubaydillah bin Abi Bakara wa huwa qadin bi Sajistan shi alqadi ne a can wajen su Japan wajen su wannan yankin din na Turawa a wancan lokacin ana ce masa Sajistan alqadi ne a lokacin a can to daga cikin wasiyar da baban sa ya rubuta ya aika masa ya bashi yake cewa Allah ta'ala kuma baina isnaini wa anta ghadban kar kai hukunci tsakanin mutum biyu kana fishi kar kai ana fahimta ya rubuta wa dan sosiya yace in har kana cike da fishi to kar ma ka ji ka zauna shari'a shi yasa shari'a ta ba wa alƙali dama haka kawai alƙali zai ce bazan ci kotu ba idan uwar gida ko amarya wata ta bata masa rai ko wani yaron sa to kar ya je hukunta mutane wannan bacin ran ya sauka akan wani sai aka ce ya zauna sai ya samu abin ya sauka sannan sai tafi shari'a ana fahimta kuma iya cikin hikima da shari'a ta yadda cewa alƙalai a musu albashi mai kyau domin kada su kalli wani tsaran abin hannunsu ba shi gaskiya da bata sa ba kuma kar a zo a ba su cin hanci da rashawa su karba kuma su dama sanar da abin da ya fi wannan wanda duk iya cikin hikima da akula da walfaya nasu domin su samu damar yin hukunci da gaskiya ana fahimtar wannan in dai kana fishi ko iyalanka ne aka zo shari'a kana fishi to kar ka yi hukuncin kace karanta naji to shikenan ku tafi kuje in kai hukunci da fishi zaka fada matsala ko a gidanka ne ko a kan yaranka ne in kai fishi kar ka yi hukunci ana fahimta kar ka yi hukunci tsakanin mutane biyu kana fishi kar ka yi wani hukunci fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul shi mahaifin yake fadawa dan yace ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahkum ahadun baina isnayin wa huwa ghadban ka dayan ku yi hukunci wa mutane guda biyu ya hukunta su da hukunci kuma iya cikin fishi kare yi wannan yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin aw ta riwayar la yaqdiyanna hukmu baina isnayin wa huwa ghadban kar ka yanke hukunci tsakanin mutane guda biyu kana fishi kar kai wannan kar ka yi hukunci kana fishi babu shakka zaka iya zaluntar wani an abi bakara radiyallahu anhu qala daga abi bakara yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ma'aiki kici kuna so na sanar da ku mafi girma daga cikin gingimar laifi laifuffuka ne masu girma to kuna so ku ji mafi girma daga cikin su manzon Allah ke sanar da sahabbai wannan salasan hasa uku ya fada kuna so ku ji laifi mafi girma daga cikin manya qulna bala ya rasulullah muka ce eh manzon Allah muna sai mu ji ka fada mana manzon Allah muna so mu ji qala sai manzon Allah ya bude baki ya ce al ishraku billah na farko shirka shirka ita ce jagaba a dukkan saban da ake wa Allah ba laifi a bayan ƙasa da yafi shirka muni sai dai biyo bayanta ana fahimta sai manzon Allah ya fara ambatonta kuma ita ce laifin da Qur'ani ya tabbatar in dai mutum iyaye ya mutu to ba zai samu aljanna ba in dai mutum iya shirka ya mutu bai tuba ba to Allah yace aljanna haramun ce gare shi innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna duk wanda ya mutu iya shirka to Allah yace a fada masa aljannar Allah haramun ce gare shi kuma shine laifin da in dai ka mutu kana yi Allah ba zai gafarta maka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara game da mutumin da ya mutu bai tuba iya shirka amma laifin da ba shirka ba to Allah iya yafe su ko da ba a tuba ba amma ga wanda ya so baka sani ba kana cikin wanda Allah ya so din ko ba ka cikin baka sani ba ana fahimta amma shirka qada'an har in dai an mutu ana yi to Allah ya ce baya gafartawa bai gafartawa to saboda hadarinta sai ma'aikin Allah ya fara ambatonta al-ishraku billah shirka na biyu wa uququl walidain da cutar da mahaifa cutar da mahaifa kana dan su maimakon ka jawo musu farin ciki da alkhairi ka dinga jawo musu tsiya da bakin ciki wannan laifi ne mai girman gaske ana fahimta laifi ne mai girman gaske ba manzon Allah ya ce ridallah fi ridal walidain in kana so Allah ya yarda da kai to kaje mahaifanka su fara yarda da kai domin yardar Allah tare suke da yardar mahaifa wa sukutullahi fi sukutul walidai in ka bata ma mahaifanka to Allah ma ka bata masa in mahaifanka suka yi fishi da kai to Allah ma ya yi fishi da kai ana fahimtar wannan mahaifa bayan Allah da manzansa to ba wanda ya kai su a duniya babu babu saboda ka kula ko da suna rai ko da ba sa rai akwai haƙoƙinsu a kanka a matsayinka na da ko da ba sa nan don wani ya ce bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me haƙƙin mahaifa na manzon Allah ko da bayan sun koma ga Allah sai ce kullun ka dinga zama kana musu istighfar kana ta istighfarullah ka ce mahaifan kake yiwa abu na biyu kana musu addu'a Allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji kansu Allah gafarta musu ba wai sau ɗaya ba lokaci zaka samu kullun ka nayi abu na uku duk abokin babanka manzon Allah ya ce haƙƙi ne akan ka girmama shi ko da mahaifinka ya mutu ka san abokin babanka ne ka san suna da alaka mai kyau da babanka to ka dinga girmama shi abu na hudu idan sun yi alƙawari ba su cika ba Allah ya karbe su ka cika wannan alƙawari ka san babanka ya yi alƙawari bai cika ba ya mutu to ka cika wannan alƙawari abu na biyar ka sadar da zumuncin su babanka ka san yi ne silar hada ka da ƴan uwansa na can da ƴan uwansa na can ka san an hada ka din to kar ka bar abin ya yanke bayan ya mutu wannan zumuncin da ya kula ka yi kokarin kai ma ka bi shi wannan duka haƙƙi ne na mahaifa akan ɗansa ko da bayan ya sun mutu ana fahimtar wannan saboda ka cutar da mahaifa iya cikin gingima gingiman laifi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an fajalasa manzon Allah iya kishin gide yace al-ishraku billahi wa uququl walidain sai ya tashi ya zauna da ya zauna fa kala sai yace ala ku tsaya ku ji wa qaulu zur wa shahadatu zur daga cikin gingima gingiman laifin nan da nake kirgo muku akwai qaulu zur da shahadatu zur ka fada abinda ba yi ba ka shaida abinda ba yi ba wannan shine kaulun zuwa kace naga an yi ko ba ka gani ba wai ba ina kun akai kuma ƙarya kake yi ko kuma kaza yace kaza yace kaza yace ko bai faɗa ba ka kiyayi wannan wannan iya cikin gingima gingiman laifi inji manzon Allah abun Allah kaulun zuwa shahadatu zuwa kace ka gani alhali baka nan akai kace naji alhali baka gun aka faɗa ka kabe kuma kajin ka gani idan har mutun ya mutu iya da wannan aqidar a ransa to shi ma hado sa da Allah babu kyau ana fahimta fa ma za la yukariruha sahabin yace manzon Allah bai gushe ba iya ta maimaita wannan Allah wa qaulu zur Allah wa shahadatu zur iya ta maimaitawa hatta qulna sai Abubakar yace sai muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laitahu sakata manzon Allah da ma da yayin shi mun ga kamar ya matsawa kansa wajen furta kalma ya fada ya maimaita maka cika manzon Allah da ma yayin shiru ai sakon ya isa mun ji ki ku duba sharri irin na kaulun su da shati tutu kuma ka dauko wannan masifar ka dora ta a mizani yanzu a rayuwar mu mutane nawa ne suke shiga cikin wannan bala'i dan abin da za a ba su wani abin ma babakan za a yi bazato za ka yi amma sai ka yi wannan ƙarya din hadisi na gaba daga ibn Abbas Allah ya kare yadda da shi Abdullahi dan Abbas kenan annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa law yudannasu bid'awahum da dai a ce mutane za a ba su da'awar su kowa abin da yake nasa ne a bashi kai da'awar abu kaza kai da kace na wani a baka da ya kace na mu ne a baku da dai haka ake yi ladda'a nasun dima'a rijal manzon Allah ce da wa'ansu mutane sun yi da'awar jinin wa'ansu mutane ma nasu ne wa amwalahum su ce dukiyoyin su ma nasu ne in dai da musulunci ya sa wannan dokar duk abin da kai da'awa a baka naka ne to da za ka ga dan wani maka ce naka ne ko ga mata wani maka ce daka ce ko ga motar wani kace taka ce ko ga shago wani kace naka ne amma walakin labbay walakin laminu walakin laminu ala almudda'i alai a na farko a yake cewa albayyinatu ala almudda'i alyaminu ala man ankara kira idan an je wa alqali ni misali na ce wannan waya ta ce wani kuma ya ce alkali wannan ba waye sa bace an bayyana ga mai ƙara ga wanda aka kawo ƙara ni na ce tawa ce shi kuma ya ce ba tawa bace to farko abin da alkali zai yi ni da nace tawa ce in kawo sheda ana bayyana inda wani muka je raka na siya in na san wanda na siya in kira wace inda rasin na kawo an bayyana wannan farko abin da alƙali zai cewa mai da'awar abu kaza nasa ne kawo shi da albayyinatu alal mudda'i nayi da'awar waya ta ce a gaban shari'a to eh ta kace amma kawo shi da ta kace nayi da'awar filila ne eh to kawo shaida da ka ne idan ba shaida to sai a koma ɗaya bangaren a ce kai kuma karantsi abin naka ne an fahimta idan ni aka buƙaci na kawo shaida ban kawo ba to wancan ɗaya ɓangaren sai a ce kai kuma ka rantsi shi ne wal yaminu ala man ankara rantsuwa ga wanda yake inkarin nawa ne sai ya rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan ba nasa bane nawa ne ya faɗi wannan hasu uku a gaban alƙali to sai ya dawo ya bar shi kenan kai kuma ku tafi ku wannan shine hukunci a musulunci ba wani bata lokaci ba wani afil da wani an daga duk wani abu ne yake shigowa ci kai mai da'awa kawo sheda idan babu to kai iran tsuwa iran iran sai ya bashi kayan sai tafi sai خلاص Allah ya sa mu dace ina ganin mun zo inda zamu tsaya insha Allah zamu tashi babi na gaba na al-at'ima babin yanayin abinci ko kuma abinci a musulunci abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa ko sakurai kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kunbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kun guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu muna addu'a ga ainihin da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ka dora mu a tafarki madidici Allah ta'ala ka shirya mu shirin addini muna ƙara addu'a ga marasa lafiyarmu Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ta'ala ka saka fara suke ina da wani dan uwa bai da lafiya a gida ina baran addu'o'in ku kan Allah ya ba shi lafiya Allah ya saka fara yake kuma Allah ta'ala yayi masa damuwar da take damun sa da sauran yan uwan musulmai gaba daya Allah ya bamu da muna mai albarka Allah ya kawo mana ruwa mai alkhairi mai albarka Allah muna ma godiya da ni'imta mu da kake Allah mun gode Allah ya kawo mana ya Allah Allah ka sada muna ta kai cikin albarka da abin da aka shuka Allah ta'ala ya sanya musu albarka muna addu'a duk masu bukatu na alkhairi da mu da wanda suke baran addu'o'in mu duka muna addu'an Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi kasar mu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya zauna da mu lafiya masu tunani ko yunkurinta da wata fitina ko tarzoma Allah kai mana maganin su ya Allah Allah kada ka ba su nasara Allah ka tsare mana mutuncin mu da na malaman mu da na shugabannin mu Allah ka tsare mana mutuncin mu ya rabbul alamin da na iyalan mu da gidajen mu da dukiyoyin mu Allah ka ba mu tsaro da kariya dukkan mai niyyar cutarwa da mu Allah ta'ala ka mana tsaro da shi duk kuma mai nufin mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi
wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya masa al-sakayya da al-khairi mahaifansa da namu Allah ji kansu zuriyarsa da tamu Allah ta'ala ka shiryar da su hanya madidiciya hanyoyinsa na samu Allah ka inganta masa su Allah ka sanya masa albarka Allah ka bashi tsaro da kariya da shi da iyalansa da dukiyarsa da mu gaba daya ya midiya mu Allah ya musu albarka Allah ya kara musu kwazo da hazaka Allah kuma ya biya musu bukatunsu na alkhairi idan suke dawainiya ga wannan addini Allah ka yi ga cikin al'amuransu Allah ka dawainiya su suma ya rabbul alamin muna addu'a Allah ya mai da kowa gidansu lafiya Allah ya sanya wa rayuwar mu albarka Allah ya sanya wa rayuwar mu albarka Allah ka fidda mu daga cikin kuncin rayuwa duk abin da ya matsa mu ya zama kakana kai gare mu Allah ta'ala kamar maganinsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum